الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسألة جميع البركة دمكي تالوا ايو 21 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan 3 miladiya 2024. A daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin dalilan wannan wata mai albarka na Ramadan, muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu cikin waɗanda zai yanta. Muna roƙon sai gafarta mana zunubanmu ya yafe mana kurakuranmu, haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu, Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu, waɗanda suka yi saura ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya. Allah ta'ala ya sanya rashin lafiyan nan ya zama kafarar kurakuransu da zunubansu, waɗanda suka yi saura suna da lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya ya sa kuma su cika da imani. Mu kuma Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarmu kuma ya raba mu da duniyar nan lafiya. Kamar kullum dai waɗanda suke da buƙatu Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa. Duk wanda yake da buƙata ta alkhairi Allah ta'ala ya biya masa. Ubangiji Allah ya buɗe mana ƙofofin alkhairi ya rufe mana dukkanin wata ƙofa ta sharri, da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da abokanmu da maƙotanmu da duk wanda muke rayuwa da su. A yau mun je mun kai ziyara ga babban malami Malam Haruna Hashim, kuma alhamdulillah ya ji daɗi ƙwarai da gaske da zuwanmu, ya ba da shawarwari sosai. Allah ya saka masa alkhairi, kuma ya ba mu tarihi sosai ne wanda yake na ƙarfafa gwiwa sosai. Domin ma mun ji daɗin zuwanmu gaskiya, kuma shi ma ya ji daɗin zuwanmu matuƙa, ya kuma ce lalle a ci gaba da yin wannan ziyarorin. Saboda haka ni na fahimci abin da yake nufi, insha Allah za mu ci gaba da yin Allah ya zuwa Asabar kenan, kuma sai kuma mu je mu samu mutum ɗaya da za mu kai masa ziyara insha Allah. Saboda haka ƴan uwa sun ba da haɗin kai, an zo akan lokaci, kuma mun je mun gabatar da wannan ziyara akan lokaci. Allah ya saka kowa da alkhairi. Dama haka tsarin zai zama, in aka yi sa time to wanda ya zo kawai sai a tafi, in aka ce sai an zauna ana ta jira to kuma ba za mu gyara gaba ba. So ya ƴan uwa sun taimaka ƙwarai da gaske, sun ba da haɗin kai. Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi. Ubangiji Allah ya biya wa kowa bukatunsa, ya haɗa mu aladun gaba ɗaya. Muna karatu cikin suratu shura, kuma muna karatu cikin aya ta 3, da haka malam da zai sake karanto mana wannan ayar maga zuwa abinda Allah ta'ala zai yi. Na'am, malam farocin daga farkon surar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حم قبلك الله العزيز الحكيم
نعم تو wannan aya ai akan ta muka kwana je ko baya Allah ta'ala ya ce hamim ain sin da kuma qaf sai yace kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim Allah ta'ala shine ya wahayi zuwa gare ka kuma shine ya wahayi zuwa ga waɗanda suka rigaye ka zuwa wannan Allah shine al-aziz kuma shine al-hakim to muna cikin bayani akan al-hakim sai kuma Allah ta'ala ya lokaci yayi maka tashi a lafazin al-hakim al-aziz al-hakim wato Allah ubangiji ya hada waɗannan sifofin da waɗannan sunaye kana iya samun mutumin da yake da buwaye amma bai da hikima kwata kwata ka iya samun mutumin da yake da hikima kuma amma bai da iko da zai iya zartar da hikimar tasa amma Allah ta'ala shi duka ya hada ga izza wanda ma'anarta shine al-galaba wal intiqam sannan kuma ga hikima a cikin dukkanin abin da yayi akwai hikima to ajiya mun tattauna akan hikimomi guda biyu hikima ta Allah ta'ala fi sun'ihi da kuma hikima ta Allah ta'ala fi shar'ihi wato a cikin dukkanin wani abu da Allah ta'ala zai sana'anta wato dukkanin halittar Allah ubangiji zaka samu akwai hikima ko dai a gane ko kar a kasa ko a kasa gane amma dai akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala yayi wannan abu na lillahi oh yawa to sannan mun ji hikima kuma a cikin shari'ar Allah ta'ala mun karanta wata aya cikin suratu al-mumtahina mun ji yadda Allah ta'ala yake da hikima kwarai da gaske a cikin hukuncinsa to wannan misali ne kawai aka bayar amma dukkanin kowane irin hukunci kaji Allah ta'ala ya gabatar ya yanke to in ka bi cikin sa tabbas zaka ga akwai hikima to a yau kawai abin da ya kamata mu faɗa dangane da hikimar nan shine malamai suna kasa hikimar nan kashi biyu akwai hikima wadda take kauni wadda ake kiranta da qadar akwai hikima kuma wadda take shar'iyya wato malamai suna cewa idan Allah ta'ala a hikima idan Allah ubangiji ya hukunta wani abu don a cikin lafazin al-hakim bayan ka fahimci hikima sannan kuma za ka fahimci al-hukum dan lafazin ha da kafun da mim yana fa'idantar da hikima kuma yana fa'idantar da al-hukum hukum da kuma hikima shi hukum shine hukunci ko hikima kuma ita ce hikima to akwai hukunci wanda jama'a mun yi magana akai za a yi hukunci tsakanin mutum biyu da suke yin husuma ko kuma Allah ta'ala ya yi wani hukunci a cikin al'umma wanda ko suna so ko ba sa so sai sun bi wannan hukunci shine al-hukumu fin nas akwai kuma al-hukumu bainan nas wanda duka wannan ya kamata mu san cewa akwai bambanci to akwai asalin ita lafazin hikima shine a sanya komai a gurinsa shine al-hikima ka sa komai a gurinsa in kai haka kai hikima kamar yadda in kai haka kai adalci to tana iya yiwa kaga a karan farko Allah ta'ala ya yi wani abu ka kasa gane kamar bai da kamar akwai matsala amma in tafiya ce tafiya sai ka gano cewa gwara ma da Allah ta'ala ya haka dai ai Allah ubangiji ya ba da shawara cewa dai yan matsaloli da ba su taka kara sun karya ba da ake samu tsakanin miji da mata kada a yi rabuwa Allah ya ce fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا sai idan ka kyamace wani abu kuma ka rabuto kuma sai kaga ka raba ka rabu da wani abu wanda a cikin sa akwai alkhairi mai yawa to idan ubangiji Allah ta'ala ya hukunta wani abu a kauni to wannan abun tana iyawa Allah yana son sa tana iyawa kuma Allah baya son wannan abu amma zai hukunta shi ta iyu Allah ubangiji ya yadda da wannan abun ta iyu bai yadda da wannan abun ba amma kuma zai hukunta shi to idan Allah ya hukunta wani abu a rayuwa a kau to wannan abun zai faru ba abin da zai hana wannan abun faruwa koda wannan abun Allah ta'ala bai yadda da shi ba ko wannan abun Allah ubangiji bai yadda da shi ba baya san sa idan dan barawo yayi sata ko mazinaci yayi zina ko mai shaye-shaye kaga duka waɗannan abubuwa ne da Allah baya son su kuma bai yadda da su ba amma kuma ya kaddara su faru kaunan saboda wata hikima wanda kana iya ka gane ta ko kuma ka kasa gane ta to amma idan mutum yayi sallah ko yayi sadaka ko yayi tahajjudi ko yayi karanta alqur'ani ko yayi nasiha ko yayi wa'azi kaga duka waɗannan Allah ya yadda da su kuma yana son su kuma gashi sun faru kaunan kamar yadda yake so to amma idan Allah ta'ala ya hukunta wani abu shar'an to tana iya yiwa wannan abin ya faru tana iya yiwa kuma ya ki faruwa yanzu kun ga Allah ubangiji ta yana son ya aiko annabi ne da yana son kowa ya imani da shi amma kun ga ba kowa bane yake imani da shi wasu sun yi imani da shi wasu kuma sun kasa imani da shi saboda wannan hukunci ne wanda yake shar'an amma wancan wanda yake kaunu a labudda sai ya faru mun fahimci wannan to Allah ubangiji dai shine al-azizu kuma shine al-hakim wato a cikin komai na Allah ubangiji akwai hikima a wannan hukumar hikimar ko ka gane ko ka kasa gane yanzu misali idan ka dauki jifan da ake yi wa shedan abinda ake cewa jifan shedan a aikin haji sai kaga kawai ai tsakuwa ce ake dauka ana zuwa ana samun wani bango ana jefa masa wadakila sai ka ce to me hikima mun fahimta to amma dole akwai hikima ko ka iya ganewa ko karka iya ganewa amma dai akwai hikima hikima wadda ita ce gaya wadda za a iya cikewa zuwa gare ta shine dan Allah ya nuna maka cewa kai cikakken bawansa za ka yi abin da yake so ko ka fahimci hukuma hikimar ko baka fahimta ba shi yasa ma lokacin da ka dauki tsakuwar kana jefawa kana cewa Allahu akbar kana jefawa kana cewa Allahu akbar mun fahimta amma tsakuwa ce kake dauka kana jefawa wani bango kawai domin ka yadda cewa kai bawa ne na Allah shi kuma Allah shine rabbu shine yake da ikon yace maka yi kaza kuma dole kai kuma in yace karka yi kaza dole sai baka yi kaga wannan ita ce hikima dan a nuna wa cewa kai kawai ba kowa bane kai bawa ne wanda kusan duka aikin haji zaka ga haka ne to abinda Allah ta'ala yake so ya koyar da kai shine ka yadda Allah ubangiji yayi yadda ya gabara ma da kai a matsayinka na bawa duk abinda yace kai kawai ka sallama kai kaga wani a rayuwarsa bai taba daura zane ba ko tawul ma bai taba daura ba amma haka zai je kuma ya ta yawo daga shi sai zane yana ta yawo saboda me saboda Allah ya ce yayi kuma shi bawan Allah ne kuma ba yadda zai haka to haka din ake so ka bari Allah ya ta yin yadda ya ga dama da kai ko an je aikin haji ko ba a je aikin haji kun fahimci wannan to dukkanin abin da Allah ta'ala ya sharanta akwai hikima a ciki tana iya gane hikimar nan tana iya ba za a iya gane hikimar ba amma dai babu wani abin da Allah ubangiji zai yi wanda babu hikima a cikin sa na'am
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم
الله وانده يسفتو ده وانده يسفوكم الله العزيز الحكيم تقوم له ما في السماوات وما في الأرض عبنده كي تكين سمي ده وانده كي تكين قصة له ناس نشي كده بانكوا بانيبا domin a nan gurin akwai ka'idar da muka yi ta tattaunawa akan ta baya at taqdim wa ta'khir duk lokacin da abin da ya kamata a gabato da shi in aka jinkirta shi to yana fa'idantar da al-hasr lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard magana da an ce ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu da haka zai tafi zai kuma yayi daidai amma tunda aka kin haka din aka fara da lahu ana so a nuna maka abin da ke cikin samai da wanda ke cikin kasa duka nasa ne ba na kowa bane dan Allah ne ta'ala shi kadai wa huwa al-aliyyu al-azim kuma shine madaukaki kuma mai girma to anan Allah ubangiji yana so ya nuna mana cewa dukkanin abin da ke cikin samai da wanda ke cikin kasa bayin sa ne kuma mallakar sa ce kuma komai yana karkashin wato tankwarawar sa da sarrafawar sa duk abin da ke cikin samai da wanda ke cikin kasa dukkanin Allah ta'ala ne shi ya halice shi yasa ga wasu masu tafsiri suna cewa mulkan khalqan wa mulkan wa abidan haka zaka ji suna cewa shi ya halicci komai dan haka mallakar sa ce kuma gaba ɗaya bayan sa ne duk wanda ka sani ko kuma baka san shi ba a cikin ƙasa ko a sama bawon Allah ne shi ya Allah ta'ala ya halicce shi kuma Allah ubangiji ne yake sarrafa shi to idan muka dauki lafazin as-samawat kun ga jam'i ne as-samawat mafi yawan lokuta cikin alqur'ani zaka ga Allah ta'ala idan zai magana akan sama da jami'i yake zuwa da ita mun gane amma yakan zo da ita da mufradi zaka ji yana cewa samawati 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 sammai 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 amma a wani gurin kuma sai zo da ita mufradi sama kawai mun gane ko to malamin suka ce in kaji ya ce inda kaji Allah ta'ala ya zo da lafazin sama mufradi cikin alqur'ani to yana maka bayanin jinsin samman amma in ya zo da shi da jam'i samawat samawat to yana maka maganar adadi adadin su samman amma duk inda zaka je ya ambaci kasa sai ka je shi kuma mufradi yake zuwa da ita ard 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 haka Allah ta'ala yake zuwa da ita cikin alqur'ani in banda fadin Allah ta'ala Allahu alladhi khalaqa as-samawati sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna wato Allah ubangiji shine ya halicci samai guda bakwai wa min al-ardi daga kasa kuma ya halicci mithlahunna ya halicci kwatankwacin su to anan ne kawai inda Allah ta'ala ya ishara zuwa ga cewa su ma kasai guda bakwai ne dan ya ce ya halicci samai guda bakwai kuma ya halicci daga ƙasa ya halicci kwatankwacin su kuma in ka kalli sama ka kalli ƙasa kaga babu kamanceceniya tsakanin su ita sama fili ne kai tal in kada kai za ka gani kuma a rana ɗaya sama sai ta canja sau biyu sau uku sau hudu ta yi fari ta yi bulu ta yi ja ta dawo ta yi baki ta yi wani abu wanda in ka kula za ka ƙasa ba haka take yawa ita kasa cikin ta akwai gargada akwai kwari da tudu akwai kwazazzabai da sauransu da falki da korama da ruwa da sauransu wanda sama kuma duk babu wani to shi da sama da mai suka ce misliya din kenan a cikin adadi ne yadda samai suke guda bakwai to haka kasa ma take guda bakwai akwai hadisi ne maki alayhi salatu wassalam wanda mun yawaita ambata shi wanda shi ma yake nuna cewa kasa din ma guda bakwai ce man istata shibran min al-ard zulman duk wanda ya ci iyaka ko ya ci fili daidai tsani daya zulman da zalunci ba da izini ba ba da zalunci ba ba da yaddar masu shi ba to Allah ta'ala ya ce za a ciccibo shi tun daga kasan bakwai a dora masa ranar alkiyama kaga fadin cewa za a dora masa tun daga kasan bakwai ya nuna kasar ma guda bakwai ce kuma akwai addu'a wadda Imam An-Nasa'i ya rawaito cikin Sunan Al-Kubra nasa da sauran marawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'a da yake idan ya dawo daga balaguro yana cewa ya ubangiji kai ne rabbus samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabbul ardin as-sab'a wa ma aqlalna ya ubangiji kai ne wato ubangijin samai guda bakwai da dukkanin abin da suka yi wa rumfa sannan kai ne ubangijin wato kasai guda bakwai da abin da kasar suka rike a kalalla kaga wannan ma dai ya nuna mana cewa su ma kasan guda bakwai to amma in an ce kasai guda bakwai ana nufin yadda Allah ta'ala ya ce sammai din nan tsibaka wata a saman wata to haka su ma kasai suke tsibaka mun gane ko wata a kasan wata wata a kasan wata har guda bakwai a shi yasa suke cewa alhawa'u lilqarar ko tab'an lilqarar wal asfal tab'an lil a'la wato sama yanzu kana da fili 50 by 50 to saman wannan duka naka ne mun gane duka naka ne wannan saman duka wannan 50 by 50 saman wannan duka naka ne zaka sai ka tabe ni daga nan har inda kaga dama kuma in kaga dama zaka iya cewa jirgi ma kar ya wuce maka ta saman gidanka dina zai ce wa yanzu idan ka ce jirgi kar ya wuce maka ta saman gidanka ka kwaso ta da fadi mutane ma gani za su yi kai akwai yar matsala saboda samman gwamnati ta riga ya zama nata kuma ita take sayarwa tana karɓa abin da ta ga dama amma dai wani ba zai zo ya maka gini a saman gidanka ba saboda saman naka ne alhawa taba'a lil qara mun fahimta to sannan wal asfal taba'a lil a'la kasama nan has kasan bakwai duka naka ne mun gane ko 50 by 50 dinan kai tarami kana ta yin gida a kasa duka naka ne ba wanda ya hana wannan ya nuna a da aka ce kasai guda bakwai din nan ba ana nufin aqalim guda bakwai ba ko aka ce kasashe guda bakwai ko alqaryu guda bakwai ko wani abu guda bakwai ana nufin su ma tsibaqan ne yadda sammai suke guda bakwai su ma kasar haka suke guda bakwai tunda inda kake da fili iyaka nan ne kawai kake da fili ba za ka je wata kasa ba ka ce ai a can kasar mai ina da 50 by 50 da haka nan ma dole ba ni 50 by 50 ba zai yi ba an gane ashe abinda ake nufi kenan shine kasan su ma guda bakwai to Allah ubangiji abinda ke cikin sammai da kuma wanda yake cikin kasa duka nasa ne babu wanda yake mallakar abinda ke cikin sammai da kasa in ba Allah ta'ala ba duk abinda ke cikin sammai din da wanda ke cikin kasar kuma bayan Allah ne kuma mulkinsa ne kuma suna ƙarƙashin tasarrufinsa shi yake sarrafa su duk yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala to sammai a da kasai kamar yadda muka ji na Allah ta'ala ne wa huwa al-aliyyu al-azim kuma shine madaukaki kuma mai girma waɗannan sunayen guda biyu Allah ta'ala ya hada su a guri biyu a cikin alqur'ani a ƙarshen ayatul kursiyu ya ce wa huwa al-aliyyu al-azim haka dai ko a nan kuma ya sake cewa wa huwa al-aliyyu al-azim shine madaukaki kuma sannan azim mai girma to in an ce al-aliyyu madaukaki daukakar Allah ta'ala iri biyu ce daya ba a sabani a kanta ko ka ce waɗanda suke da sabanin a kanta ba su da yawa amma ɗayar kuma ita ce wadda ake ita ce filin daga inda ake ta tafka sabani a cikinta uluwu sifa ɗaukakar sifofin Allah ta'ala wannan ba a sabani mai zafi a kan su duka in ka ɗauki da jahmiya da mu'tazila da maturidiyya da asha'ira da dukansu sun yadda sifofin Allah ta'ala uliya ne madaukaka ne duk inda sifofinsa suke madaukaka ne in aka ce ilimin Allah ta'ala to ana nufin ilimi ne da ya fi dukkanin ilimin da kake tsammani ilimi ne da ya game komai kuma ya game ko'ina wanda babu mai irin wannan ilimin sai shi Allah ta'ala an gane in an ce arziki to ana nufin arzikinsa ya wuce da yadda kake tsammani in an ce ji in an ce gani duka in an ce ƙarfi wana nufin ya wuce da yadda kake tsammani yana cewa walillahi almasalul a'la Allah ta'ala shine yake da misali mafi daukaka to wannan ba a sabani da yawa a cikin sa akwai wadanda suke almu'attila masu korewa Allah ta'ala sifofi su suna ganin tsarkake Allah ta'ala ne ma yasa su suka kore masa sifofin to kaga wannan kuma ya Allah ya tabbatar wa da kansa sifa kai kuma ka kore mata anan ne su suke da matsala to anan uluwu sifa babu matsala sosai kamar ka ce babu matsala sosai inda ake da matsala shine uluwu zati wato daukakar zatin Allah ta'ala anan ne ake da gagarumar matsala mun sha tattaunawa da ku cewa akwai waɗanda suke ganin cewa Allah ta'ala fi kulli makanin bi zatihi Allah ubangiji yana ko ina da zatinsa kuma wanda muka ce wannan ba a tsarkake Allah ubangiji daga guraren da suke da najasa da guraren da basu dace ba kace da zatin Allah ta'ala yana cikin banɗaki yana cikin kwankwalati yana ɗakin karuwa yana gurin masu shaye-shaye da zatinsa kaga wannan baka tsarkake Allah ta'ala ba masu irin wannan aƙida su ne aljahmiya alhululiya waɗanda a yau kuma ake kiransu da 'yan haƙiƙa don su share wa kansu fili na su ce komai ma zai iya zama Allah to Allah ta'ala zai iya narkewa ya shiga cikin ya shiga ka narke ka zama Allah wanda wannan masifar waɗanda suka kawo su ne ɗariƙun sufayen nan su ne suka kawo su shine suke da alhulul suke da alfana da sauransu Allah ta'ala ya shirye mu
amin
na biyu sune wanda muka sha tattaunawa waɗanda suke ganin shi Allah ta'ala baya cikin duniya baya wajen duniya baya gabas baya kudu baya arewa baya yamma wanda muka ce malamai sun ce ya fi kama da su ce kawai babu ma Allah to na uku kuma su ne ahlus sunna waɗanda suka ce Allah ta'ala da zatinsa ya daidaita kan al'arshi amma da iliminsa da jinsa da ganinsa da ƙahariyarsa da ƙarfinsa da komai yana tare da kowa amma shi da zatinsa ya daidaita al'arshi saboda dalilai masu ɗimbin yawa akwai dalili na alƙur'ani sabbih isma rabbikal a'la yace ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake a'la madaukaki ko a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama an yaksifa bikum al-ard man fis sama waye man fis sama Allah ta'ala yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard kaga ayoyi ne ba ɗaya ba ba biyu ba burjak to idan ka ɗauki sunna kuma za ka samu da duka anwa na sunna akwai sunna ƙauliya akwai fi'iliya akwai taqaririya za ka samu dukansu sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kowane nau'i na sunna wajen tabbatar da ɗaukakar zatin Allah ta'ala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada yana cewa subhana rabbiyal a'la kaga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ikirari cewa Allah ta'ala shine mafi daukaka sannan jariya hadisin jariya da kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina Allah yace fi sama annabi yace itika fa innaha mu'mina kaga wannan takrir annabi ya tabbatar da ba a sama bai ki da sai ce a karki kara fada a dingi kara tabbatarwa ma sai ce a yanta ta mumina ce sannan da aka zo hajjin bankwana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba ai kaga yana nuna mutane da suke sauraron sa da hannunsa ya ce ala hal ballagtu in sun ce na'am sai ce allahumma fashhad kaga isharatan ila anna allah al-ulu mun fahimci wannan to sannan in ka ɗauki ijma'i duka sahabbai sun yi ijma'i cewa Allah ta'ala da zatinsa yana sama babu wani cikin sahabbai wanda ya taɓa furta cewa Allah yana ko ina ko Allah ta'ala da zatin sa yana ko ina ko Allah baya ciki baya waje baya gabas baya ma ba wani su ba su yi wannan ba kuma mun san sun fi mu sanin Allah nan kuma sun fi mu fahimtar sa kuma sun fi mu tsoron sa kuma sun fi mu ilimi kuma sun fi mu bincike duk abin da kake takamar kana da shi sahabban nan sun fi ka amma babu ɗaya cikin su da ya taba kawo irin wannan ma tunanin nan to kaga ijma'i kenan ko sannan a hankalce ubangijin da ba a tsarkake shi daga guraren najasa shine yafi a hankalce ko kuma ubangijin da ake siffata shi da cewa babu mashi ko kuma ubangijin da ake cewa da zatin sa ya daidaita al'arshi saboda shi ya fada a cikin ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ilimin sa da karfin sa da komai nasa yana tayar da bayi wanne ne yafi dacewa da Allah ubangiji a hankalce kaga wannan na karshe shine yafi dacewa da Allah kace da zatin sa ya daidaita akan al'arshi saboda ya sha fada ya fada a gurare da yawa cewa ya daidaita akan al'arshi sannan kuma da ilimin sa da komai na tare da bayi kuma ne ta aqida ta maki Allah salatu ita ce aqidar musulunci kuma akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da ya tarbiyyantar da sahabban sa to kaga wannan a hankalci kenan ko sannan fitra ai mun san fitra ko wato dabi'a wanda Allah ta'ala ya dan adam ai ita ma tana tabbatar maka da cewa Allah ta'ala yana sama shi yasa akwai wanda ke ce da shi Imam al-Haramain al-Juwayni rahimahullah malamai suna ta fatan a ce ya dawo daga rakiyar wannan aqidar tasa ana ganin kamar kafin ya bar duniya ya dawo daga rakiyar wannan don shi yana inkarin istiwa'in Allah ta'ala akan al'arshi to yana cewa kana Allah wala shay kuma haka ne kafin komai Allah ta'ala ya kasance yana nan kasantacce ne kafin ma komai to sai ya ce ku daina mana magana akan istiwa'i yanzu ma Allah yana nan inda yake kafin ya halicci kowa da komai kun ga abin da yake nunawa shine bai ma yadda da istiwa'in Allah ta'ala akan al'arshi to sai dan irin waɗannan yan bid'ar ba a yin shiru idan suka yi irin wannan barbabiyar duk wanda zai zo da abin da ya ci karo da aqida to dole a samu wani wanda yake sa'an su ne yayi musu raddi nan take to akwai al-Hamadani wanda ya ce da shi duk ma mu bar maganar ayoyin da suka yi magana kan istiwa'i da sauran hadisai da sauransu ya ce abinda kawai yanzu ya kamata mu lura da shi shine duk wanda ya san Allah inda ya buɗe baki ya ce ya Allah to sai ya ji ɗabi'arsa ta tafi cewa Allah ne yana sama ya ce to mu wannan ya za mu yi da wannan to shine Imam al-Haramain din aka ce ya an rawaito shi ya ce dukan kansa yana cewa hayyartani duka baka rudar da ni to ana fatan cewa daga ƙarshe ya gane cewa wannan aqidar tasa ta inkarin cewa Allah ta'ala bai istiwa ya sa arki ba wataƙila ya daina ya tuba kuma Allah ta'ala ya gafarta masa so kun ga duk wani abu da ake bi wajen a tabbatar da hujja shine alqur'ani da sunna da ijma'i da fitra da hankali duka sun tabbatar da cewa Allah ta'ala ali madaukaki ne mun gane wannan to Allah ubangiji shi huwal aliyyu shine madaukaki wato uluwus sifa da uluwus zat ko ina Allah ta'ala wato madaukaki ne shi yasa al aliyyu suka ce sifa ce mushabbaha idan kuma sifa mushabbaha abinda take hukuntawa shine al mawsufu biha tana siffata wanda aka siffata shi da sifa mushabbaha to wannan sifar tana tare da shi da'iman wa abadan babu wani lokaci da take baransa saboda haka babu wani lokaci da Allah ta'ala zai zama ba aliyu ba a kowane lokaci aliyu kuma a komai nasa madaukaki ne a maganganunsa da ayyukansa duka da zatinsa da sifarsa komai na Allah ta'ala madaukaki to al'azim kuma shine mai girma to anan ko san aka ce al-azim mai girma ko to kuma za a ce al-kabir
shi ma sai a ce me shi ma mai girma za a ce to amma akwai bambancin da ya kamata a gane al-azim ana nufin mai girma ne a mulkin sa mai girma ne a karfin sa mai girma ne a iyawarsa an fahimta al-kabir kuma girma irin wanda za a ce wa na kabir ne babba ne yana da girma an fahimci wannan yawa kamar a ce maka ai akwai sarki wa ne ai babban sarki ne amma inda zaka je sai kaga kujerar da yake zaune ma ta lullunka shi ma amma an ce maka babban sarki ne kenan yana da iko mai yadda baka tsammani to shine bambancin da ya kamata a gane tsakanin al-azim da kuma al-kabir wallahu ta'ala anan ibn kathir ya ce wa huwa al-aliyyul azim yace daidai yake da fadin Allah ta'ala kabirul muta'al al-kabirul muta'al wato mai girma sanan kuma madaukaki wa huwa al-aliyyul kabir a wani guri Allah ta'ala yana cewa wa huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki kuma mai girma an fahimci wannan amma idan ka bi malamai wadanda suka zo daga baya-baya su sukan zo da irin wannan a dan bambancin da ya kamata a ce mutum ya gane tsakanin al-azim da kuma al-kabir an fahimci wannan da haka akwai ayoyi wadanda suka zo suka siffata Allah ta'ala da girma masu yawan gaske wannan ya nuna Allah ubangiji madaukaki ne sannan kuma yana da girma sosai in ka kalli wannan duniyar da sammai da ƙasa su kanka za su nuna maka cewa Allah ta'ala yana da girma in ka kalli mala'iku ne da ake ba mu labarin su awana zai nuna maka tabbas Allah ta'ala yana da girma shi al-azim kuma shi ne al-kabir na'am
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم
nan Allah ta'ala ya ce takadu samawatu sammai sun kusa yatafattarna min fawqihinna su tsatsage daga saman su wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkakewa tare da godiya ga ubangijin su wayastaghfiruna kuma suna neman gafara liman fil ard ga wadanda suke cikin kasa ala inna allaha huwa al-gafurur rahim ala ku saurara inna allah lalle allah ta'ala huwa al-gafurur rahim shine mai gafara kuma mai jin kai to allah ubangiji yace takadu samawatu wato sammai sun kusa yatafattarna su kekkece min fawqihinna al-infitar shine al-inshiqaq idza sama'un shaqqat daidai yake da idza sama'un fatarat mun gane kike cewa saboda tsabar iko na Allah ta'ala sun kusa su kekkece min fawqihinna ba min asfalihinna ba daga kasar su ba haka daga can sama inda yake sama da saman bakwai samanta daga nan suke kekkecewa saboda da ikon Allah ta'ala da girman Allah ta'ala to sun kusa su kekkece kamar yadda Allah ya ba mu labari falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka aw kana Musa sa'ika wa karra Musa sa'ikan Allah ta'ala tajalli kawai yayi hasken sa ne dan Annabi Musa Yahudawa sun iza shi a gaba sun ce sai sun je gurin Allah ta'ala sun yi magana da Allah in dai yana so su yi imani aka zaɓi masu hankali aka tafi da su suka je suka yi magana da Allah ta'ala amma fa wannan magana ba ta ishe su ba sai suka ce kai mu fa kawai sai mun ga Allah nan don karka mana wani su dabaru muke magana da wani ba Allah ba muna so mu gan shi shine Allah ta'ala ya ce ba za ku gani ba za ku iya gani na bane ma kwata-kwata yadda aka yi ku ba na ku ganna bane suka ce su dai sun ji sun gani sai sun ga Allah ta'ala to shine Allah ubangiji ya ce to ku kalli wannan duza fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani indai kun gansha inda yake to za ku gani to falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ikan ai Allah ta'ala yana tajalli ga wannan dutsen sai da su da dutsen gaba ɗaya suka rugurguje suka fada suka mutu Allah ta'ala ya tayar da su ya raya su a take ya gaya musu ba za ku gani ba zai yi a ganda ba a duniya sai an je lahira to wannan su sammai da ƙasa suna jin tsoron Allah yadda ba ku tsammani da haka saboda tsoron da suke wa Allah Ubangiji samman nan daga can sama su sun yi kusa da su tsatsage dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sammai din a cike suke wato sun cika makin sun yi cika dankam ya ce abbati sama wa hukka laha anta idda sammai sun cika makin kuma har suna ƙara a wato irin ƙaran da suke yi malamai suka ce kamar ka dora lodi akan sirdi overloading sirdi na abun hawa kuna tafiya ai zaka ji dole sirdin nan yana wani ƙara to irin wannan ƙaran shine al-iddu mun fahimci wannan to sammai haka suke wannan ƙara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu guri na da zaka isa in ya tsinka guda hudu face mala'iku sun cika wannan gurin dam suna ta yi wa Allah ta'ala bauta to su ma sammai saboda tsoron Allah ta'ala sun kusa su kece su yayyage min fawqihinna Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace ai farqan min al-azama wato saboda tsabar tsoro na girman Allah ta'ala sun kusa su kekkece su yayyage daga can sama ba wai daga nan ƙasa ba inda muke gani wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard su kuma mala'iku suna tasbihi tare da godiya da yabo ga ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ard kuma suna neman gafara ta Allah ta'ala ga waɗanda suke cikin ƙasa mala'iku mun sha tattaunawa akan su alam ne gaibi wato wata duniya ce ta gaibi wadda Allah ta'ala ya yi su amma da ikonsa ya suna iya rikida su zama wani abu mun gane su zama mutum kamar yadda suke zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma an maka dauki kissan nan ta al-aqra wal-abras mai kora da mai da makaho da kuturu din nan zaka ga ai mala'ika ne yazo don ya abunan nan su da sauran kisas waɗanda sun tabbata daga ma'aikiyar alaihi salatu wassalam wannan Allah ubangiji ne yake ba su dama su yi haka su rike da su zama abin da suka zama wanda wannan din zai nuna maka su ma a samu ne wato gangan jiki ne don Allah ta'ala ya ce shi ne ya halicce su kuma ya sanya suka zama uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha wasu suna da fuka-fukai biyu wasu suna da fuka-fukai uku wasu suna da fuka-fukai hudu kuma ya ce yana karawa a cikin halitta ga wanda ya so malamai suka ce duk mala'ikun da suka kusa da al'arshin Allah ta'ala to girman su ya fi yawa shi yasa mala'ika Jibril yake da 600 janah yake da fuka-fukai 600 Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi walahu 600 janah wa kad saddal ufuqa wato ya tokare sasannin sama gaba ɗayan su to kun ga wannan ya nuna maka suna da gangan jiki suna da gangan jiki amma kuma alam ne gaibi tunda ba a iya gansu mun fahimci wannan yawa kamar yadda shaidanu da aljanu su ma suna da gangan jiki mun fahimci wannan shaidanu har da babban ba ubansu shaidanu shine iblis duka suna da gangan jiki dan Allah ya ce da su wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika sharikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura Allah ta'ala ya ce ya ba shedani dama da sauran shedanu su kai mana farmaki kawo mana farmaki wato yana da rinduna waɗanda suke kan dawaki shi shedan kuma sannan yana da rinduna waɗanda suke a ƙasa kawai Allah ce ya ba su dama su kawo mana farmaki akan dawaki da kuma waɗanda suke kan ƙasa sannan ya ba su da ya ba mu dama wa sharikum fil auladi fil amwali wal aulad yayi musharaka da mu a cikin yaya da kuma duciyar ma da muke amfani da ita sannan Allah ta'ala ya ce ya ba su dama wa idhum sai ta zuga mu amma fa ma ya idhum ash-shaytan illa gurura wata zuga da shaytani zai maka kawai rudi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha duk wani zuga da zaka ji daga wajen shaytani ya saba wa Allah ta'ala kan gare masa wannan yaudara ce kawai karka yadda Allah ta'ala ya baka labari to amma dai duka wannan ya nuna mana suna da jiki suna da gangan jiki duk da dai zaka ji ana ta cewa alam ne gaibi amma dai suna da gangan jiki mun fahimci wannan kamar su mala'iku ba sa ci ba sa sha amma shaydanu da aljanu su suna ci suna sha mun fahimci wannan to Allah ubangiji ya ce wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsarkakewa tare da godiya ga ubangijinsu wato yana so yana da kyau mu fahimci cewa tabbas waɗannan kalmomin guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wato kalmomi ne masu girman gaske hatta su mala'iku abinda suke ta faɗa kenan yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ta cewa subhanallahi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi annabi yace mana kuma haka abin yake kafifatan alal lisan ba su da nauyi akan harshe kana tafiya zaka yi ta cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kana kishingede zaka iya faɗa kana kwance zaka iya faɗa kana tuki zaka iya faɗa mun gane duk abin da kake yi zaka iya faɗa kuma tunda kaga hatta mala'iku ma abinda suke faɗa kenan ya nuna cewa lalle lalle Allah ubangiji yana son waɗannan kalmomin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace habibatani ila arrahman Allah arrahmanu yana son wannan subhanallahi wa bihamdi da haka idan harshen kai saba da faɗan su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim da ga abin mamaki malamai suna cewa wato in ka ce subhanallahi ba da daɗewa ba mun tattauna cewa kana tsarkake Allah ta'ala ne daga kamanteceniya da bayinsa kana tsarkake shi daga dukkanin tawaya kana tsarkake shi daga dukkanin wata naƙasa da tawaya da ya ta iya samunsa daga baya wa bihamdihi kuma in ka ce alhamdulillah wannan kuma kana siffata shi da dukkanin kamala ta cika shi yasa Allah ubangiji yake son wannan kalma da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to kun ga wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ashe mala'iku su ma suna da ubangiji kuma sun yadda suna da ubangiji kuma su ba ababan bauta bane tunda su ma suna da ubangiji ko to kaga idan mala'ika duk wanda ya kira jibril ko mika'il ko israfi ko ya kira malakul maut to wannan ya shirka sunan sa mushriki domin su ba Allah bane kuma ba abokan ba abu ababan bauta bane to kaga in an hana ka ka kira mala'ika kaga ai ba sai an ce maka karka kira aljani ba wa aljani kaga ai shi karamin alhaki ne to mala'ika ma ba a yadda ka bautata masa ba ko ka kirawo shi a inda ya kamata a ce ka kira Allah ta'ala to dan me zaka kirawo kuma aljani mun fahimci wannan kenan da su da aljanu da mutane da dukkanin abu da ke cikin samai da ƙasa dukansu bayin waye bayin Allah in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan duk wanda ka gani a ƙasa ko ka ji labari a sama ko a ƙasa duka sai sun je wa Allah ta'ala suna a matsayin bayi to wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su mala'iku mun tattauna da ku ba da daɗewa ba cewa malamai sun yi saɓani cewa tsakanin su da mutane wanne suka falala su waɗanne ne suka falala da yawa suna ganin cewa mala'iku sun fi falala amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a masu imani cikin bayan Allah sun fi falala saboda dama su mala'iku Allah ta'ala bai yadda ya tsara su kawai don su yi ta bauta ne ba ci ba sha ba kasuwanci ba aure babu komai kawai wannan bauta za su ta yi kuma babu wani abu da yake dauke musu hankali ya hana su yin wannan bautar amma shi kuma dan adam ga ci ga sha ga iyaye ga ƴaƴa ga mata sannan ga abubuwan da yasa ya dauke masa hankali da kan bauta to in kaga har ya tsaya kuma babu abin da ya dauke masa hankalin ya bi Allah ta'ala to lalle babu shakka ya fi mala'ika mun gane dan duk wanda aka ce a cikin matsala yake ga abubuwan da zasu hana shi yin bauta amma duk da haka ya dage yayi bautar to tabbas wannan yafi wanda dama can da aka tsara shi babu wani abu da zai masa tarnaki wajen yin bauta shi yasa akwai hadisi na maki alayhi salatu wassalam wanda Imam Abu Dawud ya rawaito wanda a ƙarshen sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayani irin fitintunin da za su zo a ƙarshen duniya maki alayhi salatu wassalam yace a ƙarshen duniya wanda zai yi riko da wannan karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama kamar yayi riko da garwashin wuta sai yace kuma wanda yake riko da abinda Allah ta'ala yake so da wanda maki alayhi salatu wassalam ya karantar a wannan lokacin zai zama yana da ladan sahabbai zai zama yana da ladan mutum 50 waɗanda suka yi irin wannan aikin saboda wahalar aiki sai ake tambayar maki alayhi salatu wassalam ake cewa 70 rajulan fihim sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la 70 rajulan fikum kaga sahabbai kenan za a kai wani lokacin da saboda barna da lalacewar al'amura wanda ya tsaya yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ladansa kamar na sahabbai ne mun fahimci wannan saboda duk lokacin da abu yayi zama yana da wahala idan ka zo da shi dole za ka samu lada mai yawa a gurin Allah ta'ala mun fahimci wannan to kaga mutum shi kuma a wannan tsaka mai wuyar yake duk abin da zai hana shi bin Allah ta'ala akwai shi har ga su shedan ma ko amma duk wanda kaga ya tsaya tsayin daka yana ta bin Allah ta'ala din nan to malamai suka ce shi wannan yafi mala'ika yafi shi daraja hatta a gurin Allah ta'ala irin su ne waɗanda za su shiga aljanna kuma mala'ikun su zo suna musu maraba suna musu hidima ma kuma suna cewa da su salamun alaikum bima sabartum har zuwa ƙarshe mun fahimta kuma tafsirin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wanda shi ma mun tattauna shi a nan gurin zai ƙara fa'idantar da mu cewa su mala'iku fil bidayati bidayatil amr su ne suka falala a farko su ne suke da falala amma a ƙarshe kuma waɗanda suke imani cikin banu adam sun fi su falala wato a farko ana nufin a duniya mala'iku sun fi mutane falala amma aka je lahira waɗanda suke imani to sun fi mala'iku falala domin su za a sa aljanna hatta mala'ikun ma hidima za su ke musu kaga wannan tafsirin da Sheikhul Islam yayi ya fi fito da komai yadda ya kamata wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku kuma suna tasbihi tare da tsarkake ubangijin su abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya mana ya gafarta mana ya karba mana ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana malam sai kamar addu'a zuwa gobe sai muka karasa insha Allah
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين